Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haruma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da safiyar Litinin 9 ga watan Mayu shekara ta 2016. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan gundumar Colombia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Kasar Turkiya ta ce kasashen yammacin duniya sun yi watsi da ita a yayin da take fafata da ƴan jihadi a cikin kasar. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya lashe takoban aiwatar da hukuncin kisa akan duk wani dan yakin sa kai da aka samu da laifi. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wadda ke begen ganin jam'iyyarta ta Democrat, ta tsaida ita a takarar shugaba da Donald Trump, wanda shi ma yake begen ganin jam'iyyar Republican, ta tsaida shi dan takara waɗanda dukkan su a hukunce. Jam'iyyun ba su tsaida su ba tuni har sun fara sukar lamirin juna.
Kanun labaran kenan.
Idan aka ce kamar za a yi irin wannan taro, da ya zamanto taro ne na cewa da a hana duk wanda ya zamanto yana aikin asha ya yi shi, muna na'am da shi. To amma
Farfesa Bube na Maiwa kenan kan taron koli da za a yi kan yaƙi da cin hanci da rashawa a birnin London a makon nan.
Inda kake so ka je a doron duniya, an kana so ka yi sallah a ƙasar Saudiya kowace rana ko kowace juma'a, idan ka hamtu ka rufe idan ka kai addu'a, to za ka gabata a wannan ƙasa.
Ɗanɗanon cikin, wato shirin ciki da gaskiya kenan. Haka nan kuma za mu duba hali da mata suke ciki albarkacin ranar uwaye mata da aka yi jiya Lahadi. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi manyan ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke fafata da ƴan ƙungiyar ISIS a arewacin ƙasar Siriya da laifin kin taimakon gwamnatinsa a fafata da take da ƴan jihadi a cikin ƙasar. Ya ce sun ba su kaɗai a fafatakar da suke da ƴan ƙungiyar ISIS waɗanda suke zubar da jini ta hanyar kai hare-haren ƙunar baƙin wake da na rokoki a kan birnin Kilis da ke kan iyakar ƙasar. Jiya Lahadi, shugaba Erdogan ya yi wannan furici a birnin Istanbul. Ya kuma yi wannan furicin ne kwana ɗaya bayan da hukumomi suka ce lugudan wutan da sojojin Turkiya suka yi ya kashe ƴan ƙungiyar ISIS 55 a arewacin Siriya. Turkiya ta kai hare-haren ne domin ramuwar gayya hare-haren rokoki na makonni da suka kashe fiye da mutane 20 a birnin Kilis. Furicin na shugaba Erdogan shi ne alamu na baya-bayan da ke nuni da rashin jituwar da ke tsakanin gwamnatinsa da ƙungiyar ƙasashen Turai.
Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun rataye maza 6 waɗanda aka samu da laifin aikata mummunar laifi akan farar hula da matakan tsaron jama'a. Ofishin shugaban ƙasar ya tabbatar wa muryar Amurka cewa jiya Lahadi aka rataye mutanen a gidan yarin Kabul, babban birnin ƙasar, bisa umarnin shugaba Ashraf Ghani. Afghanistan ta ɗauki wannan mataki ne bayan harin ƙunar baƙin wake da aka kai birnin Kabul a watan jiya ya kashe kusan mutane 70 da raunata ɗaruruwan mutane. Ƙungiyar Taliban dai ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan mummunan hari. Shugaba Ghani ya lashe takobin ƙara ƙaimin murƙushe ƴan tawaye da kuma aiwatar da hukuncin kisa kan ƴan yaƙin sa kai da aka samu da laifi.
Jiya Lahadi, Donald Trump, attajirin Amurka nan da ake zaton jam'iyyar Republican za ta tsayar da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa, ya ce bai damu da cewa manyan shugabannin jam'iyyar Republican ba su goyi bayansa ba a karawar da kila zai yi da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wadda ita ma akwai yiwuwar jam'iyyar Democrat ta tsaye da ita a takararta ta shugaban ƙasa. A makon jiya, tsohon shugaba Bush, George Herbert Bush, da kuma ɗansa shi ma tsohon shugaba George W. Bush, da wasu manyan 'yan jam'iyyar Republican da dama suka ayyana cewa ba su da niyyar goyon bayan Donald Trump, mutumin da suka bayyana a zaman wanda ba shi da alƙibla. Dukkan su Hillary Clinton da Donald Trump ya zuwa yanzu babu wanda a hukunce jam'iyyarsa ta tsaye da su, to amma har sun fara sukan lamirin juna. A wajen wani gangamin siyasa a ranar Asabar, Mr. Trump ɗan shekara 69 da haihuwa, wanda aurensa na uku kenan, wanda ya yi shekara da shekaru yana alfahari da yawan matan da ya lalata da su, ya caccaki Hillary a saboda abin kunyar da aka yi zargin mijinta, tsohon shugaba Bill Clinton ya yi da Monica Lewinsky. Mr. Trump ya ce Hillary tana auren mutumin da ya fi kowa cin mutuncin mata. Ita kuma Hillary Clinton ta sha faɗin cewa Donald Trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba domin ya cika ganganci. Ƙididdigar ra'ayin jama'a da dama da aka yi sun nuna Hillary Clinton tana gaban Donald Trump da farin jini akan wanda suke son ya gaji shugaba Obama.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Jiya Lahadi, dubban 'yan kasar Lebanon suka yi zaɓe cikin tsauraran matakan tsaro a zaɓen da aka yi a birnin Beirut da kwazazzabin Beka. Mazauna birnin Beirut sun yi zaɓen wakilai 24 na majalisar wakilan birnin na wa'adin shekaru 6. Zaɓen na jiya Lahadi shi ne na farko tun lokacin da rikicin kwasar dattin birnin Beirut na watanni 8 ya haddasa zanga-zanga nuna ƙin jinin manufofin gwamnati. A can kasar Philippines kuma shugaban kasar Benigno Aquino yana roƙon a gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali yayin da miliyoyin 'yan kasar ke haramar zaɓen wadda zai gaje shi. Tarzoma da maguɗi sun zama alamun zaɓuɓɓukan baya da aka yi a kasar, saboda haka shugaba Aquino ya ce lokaci yayi da ya kamata 'yan kasar su nuna wa duniya cewa kasar Philippines ta san yadda ake gudanar da zaɓe bisa tafarkin mulkin demokradiyya. Yau Litinin 'yan kasar za su yi wannan zaɓe.
Majalisar Dokokin Ƙasar Girka ta yi na'am da kwaskwarima ga biyan kuɗin fansho da haraji mai sarƙaƙiya da masu bin tabashi a Turai suka buƙaci ƙasar ta yi kafin a ba ta bashin kusan dala biliyan 100 na ceto ko kuma farfaɗowa. An ƙaddamar da sauye-sauyen baya-bayan nan ne da nufin rage yawan kuɗin fansho da gwamnati take biya, a yayin da a lokaci guda kuma za ta ƙara ƙurrin harajin da take karɓa. Wakilan Majalisar Dokoki sun kada ƙuraice sa'o'i kafin taron gaggawa da ministocin ƙasashen Turai 18 masu amfani da takardun kuɗin euro za su yi a birnin Brussels, ƙasar Belgium. Tun da farko kafin wakilan Majalisar Dokoki su kada ƙura, sai da masu zanga-zanga suka yi ta jifan 'yan sanda da suke gadin ginin majalisar da bam ɗin da ake yi da kanandir. Su kuma 'yan sanda suka mai da martani da barkonun tsohuwa.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, gobe Talata ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tashi zuwa Ingila domin ya halarci taron koli na ƙasa da ƙasa kan yaƙi da cin hanci da rashawa da za a yi ranar Alhamis 12 ga watan Mayu a birnin London. Ƙasashen yammacin duniya sun yi ƙaurin suna a zaman ma'ajiyar kuɗaɗe da aka sato daga ƙasashe masu tasowa kamar su Najeriya. Ya masu fashin baki suke kallon rawar da waɗannan ƙasashe suke taka wajen yaƙi da maɓarnata? Ita ce tambayar da na yi wa Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Anta Diop da ke Dakar, birnin wato ƙasar Senegal.
Da ya zamanto taro ne na cewa da a hana duk wanda ya zamanto yana aikin asha ya yi shi, muna na'am da shi. To amma. Ina tsoron cewa kalkwalliya ta je ta ƙi biyan kuɗin sabili. Wato ma'ana, idan aka sa aka yi nazari, wannan Panama Paperkin da ya fito ai ya nuna cewa da duka irin kuɗaɗen da kamar mutane ke ɗaukawa suna gudu da su in suka je a ƙasashensu ne na Turai, a can ne suke zuwa suna ɓoye wa'annan kuɗaɗen. Wa'annan kuɗaɗen kuma idan aka je aka diba suna taimakon su wa'annan ƙasashen na Turai ta dangane da tattalin arzikinsu. Shin yau ayar tambaya ita ce cewa za su hudda kamar abinci daga bakinsu su? Na ɗaya kenan. Na biyu, lalle in aka ce shugaban ƙasar Najeriya za a yi halarci wannan taron, shi yana da hujja ta cewa da ya halarci wannan taron saboda a zamanin da ya wancan iko na farko nashi da ya juyi mulki, lalle ya yi ƙoƙari bisa ga cewa da abin da ya zamanto mutane masu rubda ciki da kudaden Najeriya a hukunta su kuma ya dauko hanyar cewa kamar za a ciwo kan wannan abin da ma ce bai samu ba. Idan su kasashen Turai yau suka dauki matakin ne ta cewa da duk wanda ya saci kuɗi don da wata rana ma su ne suke bamu bashi. Idan suka bamu bashi kuma suna neman kamar in aka zuba shi jari su samu riba a cikin wannan wato kuma sai in an zuba an juya da kudin sa annan za a samu amma in aka jaka boye su ba sa samu riba ba kenan su in suka dauko wanga mataki wato mu za mu yi na'am da shi ko da ya zamanto muna shakkun cewa mataki ne wanda ba zai je shi nesa ba saboda su ma ai da kudaden ne namu wanda ake boya a can su ne suke amfani da su
amma baka bismillah
yanzu kamar irin wannan kudaden da aka ce a bata ya boye to ai ka gani Najeriya ta yi asara wannan kudaden ba dawa ba za su kuma wannan kudaden har yanzu ana cewa ana amfani da su a kasashen Turai
amma in ban sani ba ko kana da labari da yawa da mafi yawa daga kudaden an dawo da su Najeriya
shi na kwatanta maka nace maka wannan ikon na Buhari shi mutum ne yana da nayin haka ko mutum ne akan gaskiya fa idan ya ci zabe ya saki
baka ganin kamar kasashen Turan nan sun soma nuna alamar cewa suna da niyyar taimaka saboda sun fahimci
sun ba sahabu imam wa'ansu turawan kamar in ka doka wa'anda ke aiki da yaren ingilishi kamar ingila da amerika sun gane saboda an san da cewa muddin in kamar ma'aikanta suna rubda ciki da kuɗi kuma suna kai can suna boyewa wato kenan kasashen za su shiga cikin halin talauci wannan kasashen ingila ne za a ma shiga a samu yan ta'adda a ciki a cikin kasashen namu kuma yan ta'addan za su yi tareni cikin kasashen namu kuma sai su kai musu hari amma kasashe irin kasashen Faranshi ko kuma kasashe wa'anda dama arzikin su kana yake hutowa wannan za su yi Allah wadda da irin wannan ko gobe za a samu mutane za su gewayawa kuma su je su boye a can wato wa'an suna kokowa da su a cikin kasar su amma kuma an suna na'am ai in aka diba kasar Panama ba kasar Amurka ba ce idan aka ja ka dauka akwai wata kasar da ake cewa Liechtenstein ita ma haka take akwai Monaco akwai kasa Switzerland wa'annan duka kasashe ne wa'anda muddin ba sun zamanto sun shiga ciki irin wa'annan kamar matakin nan bane to abin ba zai yi wani tasiri ba
Farfesa Bube na Maiwa kenan aka ji jiya ne a fadin duniya inda ake yi aka yi bikin ranar karrama uwaye mata a daidai lokacin da alƙaluma a duk fadin duniyan ke nuni da cewa mata su suka fi fama da matsalolin rayuwa saboda irin tasirin irin waɗannan ranaku abinda muka nema ji daga bakin Helen Bako jami'ar kula da muradin yara karamar hukumar Los Angeles da ke jihar California nan Amurka kenan ina tasirin wannan rana
amma gaskiya mata suna cikin wahala da yawa fadin duniya duka ko nan America ko Africa ko kuwa Asia duk in ka bibiya su ne suke wahala to daukar rana daya domin a dauka kasu bai kayatar ba akwai hanyoyi daban-daban da ya kamata a yi taimako ga mata
to amma kafin malama Helen kafin mu je ga taimaka musu me ya janyo mata suka shiga cikin wannan yanayi maza da mata ke haifar su kula da su girmar da su da sauransu wannan haƙƙi ne na ku iyaye mata to amma wannan nauyin bai jama'a duniya ce bata gane muhimmancin ku bane yasa ba kuka shiga cikin wannan yanayi da kuke ciki haye kai ga duniya aka duba cewa idan aka kasa maza da mata sun fi wahala
bisa ga culture ko aladu ko kamar a gida gaskiya mata sun fi wahala domin wayan surare aladunmu na Africa ba cika ɗaukaka mata ba cika ganin wahala da mata suke sha ba ina gani wani lokaci al'adunmu ne da muke da su kama a nan America da sauki domin al'adansu akwai al'adun da suke da su da yake taimaka ma mata kawai na ce al'adun Africa gaba ɗaya ba kyau ba ina ganin ɗaya daga cikin damuwa da mata ke ciki al'adu ne sannan na biyu yanayi da muke ciki ne misali kaman wannan zamani zaka tarar mataye da dama su suke da nauyin lura da yara da gida na farko maza wani lokaci yawanci lokaci ka tarar mai gidan ya rasu domin ya ke ake da ake ya rasu. Na biyu, wayansu mazan ba su kula sosai da yaransu a gida ko kuwa iyayensu matan a gida ba. To, na wayan nan yara ya zo a kan mata. Sannan na uku, ina ganin domin gwamnati ba ta sa niyya sosai da taimakon mata ba musamman a Afrika.
Malama Helen, idan kika duba addinan nan guda biyu, addinin Musulunci da addinin Kirista, duka sun karrama mata, sun faɗi abubuwan da za a yi na kyautata wa mata da abin da zai tarbiyyantar da al'umma da sauransu. Shin an yi watsi da addinin ne sai wajen faɗace-faɗace, amma wajen kyautata zamantakewan jama'a ake watsi da addinan?
A gaskiya, you know, yawancin lokaci akan faɗa ne a baki. Za ka gani a cikin addinai, zan yi magana kan addinin Krista don shi ne na saba da shi. Za a faɗa a cikin churches, a yi wa'azi, a kula da mata, a kula da gwabraye, a kula da matan da suna shan wahala a tsofofi. To, ba yawan lokaci ne kan gani mutane sukan aikata wannan abubuwa da ake faɗi ake ƙarfafa su yi ba a cikin coci.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda yanzu agogonmu ke cewa ƙarfe 1:17 na dare agogonmu a nan gundumar Colombia. Hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun je da wani sanannen dan damfara da muka shaji a wannan fili, wanda ke kiran kansa aljani ko kuma sarkin aljannu, ya rikide ya koma rauhani, ya kira wani mai sauraron mu a Katsina, Sani Shaga, kofar saura, yace za su nada shi halifar su ne tsakanin bil'adama. To, a lokacin da wannan lamarin ya faru, Sani Shaga ya fara nadar dukkan maganganun su da wannan dan damfara a waya, ya kuma kira wannan fili na ciki da gaskiya, ya faɗa mana abin da ke wakana. Mun ba shi shawarar da ya ci gaba da naɗa domin mu ji ko akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan munafukan suka fito da su na cutar jama'a domin mu sanar da duniya. An dai ji shi yana faɗin cewa shi ba aljani ba ne, rauhani ne, domin aljanu macuta ne, su kuma rauhanai salihai ne. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka sani game da waɗannan ‘yan damfara shi ne sukan yi ta jan ayoyi su nuna kamar da gaske su mutanen ƙwarai ne, domin mutum ya sake jiki da su cuce shi, babban makaminsu kenan. Yau za mu je da za a mai da Sani Shaga halifa da kuma abubuwan da zai yi, waɗanda tun asali dalilin shirya masa wannan damfarar kenan.
Amin, wa alaikum salam. Barka da yini.
An wani lafiya Muhammadu Sani a gida ya aikataiya.
Alhamdulillah, lafiya kalau.
To, Ubangiji Allah ya maka albarka, Ubangiji Allah isa aka gama da duniya lafiya.
Amin, amin.
Ubangiji Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya jibanci al'amarinka.
Amin, amin.
Ina Alƙur'anin nan da yake ka dauko?
Yana masallaci.
To, yanzu da za ka je sai ka dauko shi sai ka aji.
Haka ne.
Shi kusa da kai.
Haka ne.
Yawa, to, sai ka aji shi.
Da yake masallacin da na kai shi.
Na'am, ba wanda ka kai ba, ba ka da wani a gida?
Ina da wani a gida.
To.
Ina da wani a gida.
To.
Yanzu haka ma gashi nan kusa da ni kam.
To, kayi alwala sai ka ɗauko shi sai ka kira wani.
A ina da alwalata.
To, alhamdulillah. Ka ɗauko shi ka riƙe da hannun dama. To, ka ɗauko shi.
Gashi a hannun
dama. To, Muhammadu Sani ne ma ga Alƙur'ani na 60 na ɗauka na riƙe shi da hannun dama.
wanda gardi shi ya rubuta shi babu kuskure ko da wasali ko aya guda ɗaya a ciki, ka san alqur'ani kalamin Allah ne, zancen Allah ne, Allah ne ke cewa la yamassahu illa al-mutahharina tanzilun min rabbil alamin,
wannan gaskiya ne,
babu mai daukan alqur'ani sai mai tsarki ko ba haka ba,
wannan gaskiya ne.
Ina so ka zama halifa na a doren wannan duniya, ni zan taimake ka tsakanina da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, har in na cuce ka ko na ha'ince ka, ubangiji Allah ya sa wannan alqur'ani ya zama mana shaida tun daga nan gidan duniya zuwa lahira. Kuma ka ce ni Muhammadu Sani.
To ni Muhammadu Sani
zan rike amana, zan rike alƙawari,
zan rike amana, zan rike alƙawari,
zan rike sirrina a tare da ni, kuma ba zan cutar da kowa ba a doron duniyan nan,
zan rike sirrina da alƙawari, ba zan cutar da kowa ba a doron duniyan nan.
Kaga manzon Allah ne ke cewa an ka tabbasuru hu mallaka amruhu, duk wanda ya rike sirrinsa zai iya riga al'amarinsa,
wannan gaskiya ne,
wannan baiwa ce da daukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahari, cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah shi yi maka ba mu muka yi maka ba,
wannan gaskiya ne,
babu abinda na isa in maka wanda Allah bai maka shi ba,
wannan gaskiya ne.
Saboda haka Muhammadu Sani, Allah ya maka albarka, Allah ya sa ka gama da duniya lafiya, Allah ya sa ka gama da iyayenka lafiya,
amin amin,
Allah kuma ya shirya maka zuri'arka, shiri na idin nasirat al-mustaqim, shiri na kan hanya madaidaiciya,
amin amin.
To Muhammadu Sani, in Allah ya kai mu zuwa gobe cikin sirrin kumfai kun, za mu halarci zuwa can wannan ƙasa da kake zuwa, ƙasar jamhuriyar Nijar, wannan gari babba na Cota, akwai babban masallaci da za mu je inda za mu gabatar maka da addu'o'i a can da karatun alqur'ani mai tsarki.
Amin, wa alaikum salam.
Muhammadu Sani, ina kwana, ina gaje,
lafiya kalau, an tashi lafiya,
lafiya Muhammadu Sani,
masha Allah, ya gida,
ya gida,
a lafiya lau,
ya yara,
alhamdulillah, lafiya kalau,
ubangiji Allah ya albarkaci zuri'arka, Allah ya kare ka daga sharrin makiya,
amin amin.
Sauka ce ta alqur'ani, za mu yi maka adadin kusurwar duniya gabas da yamma, kudu da arewa, cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma akwai darduma wacce za mu gabatar maka ita, wannan darduma lokacin Annabi Sulaiman dan Dauda take. Mu wannan darduma da za mu gabatar maka ita domin me? Domin za ka zama halifan mu a duniyar ƙasa. Saboda me? Za ka iya aikata aikin alkhairi, ka ga Allah ya gafarta mana ranar gobe kiyama, ka ga ta dalilin aikin alkhairin da za ka aikata mun shiga aljanna fiddausi munzila,
wannan gaskiya ne.
Dan Allah ya tabbatar maka da wannan darduma, za ka yi murna, za ka yi farin ciki a rayuwarka a doron duniya,
masha Allah.
Saboda ita wannan darduma na farko, za ka iya zaunawa a kanta, kuma ka ga darduman nan inda kake so ka je a doron duniya, an kana so ka yi sallah a ƙasar Saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a, idan ka hafta ka rufe idan ka kai addu'a, to za ka gabata a wannan ƙasa,
wannan gaskiya ne.
Muhammadu Sani, ka rike sirrinka a tare da kai,
masha Allah.
Ba a magana da mu Muhammadu Sani a je aka gaya wa da aboki ko wata kan da shauransu,
wannan gaskiya ne.
Gano ko saboda manzon Allah ne ya ce ma ka ta suru mallaka amruhu, wanda ya rike sirrinsa zai iya riƙa al'amarinsa, wannan baiwa ce da daukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahari,
wannan gaskiya ne.
Cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah shi yi maka.
Muhammadu Sani, Allah ya sa a gama lafiya,
amin amin.
Wannan sauka da ina so za a yi yanka, za a sadaukar da wannan nama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da me ya hadaya lokacin kafin ya wafati, idan babbar salla ta zo da me ya hadaya,
rago kenan.
To za a samu rago kamar nan nawa kake gani za a iya samu?
Ai ba yadda ba a samu shi. Eh to kaga za a iya samun kamar na 30,000.
Na'am.
Eh.
To Allah ya maka albarka.
Amin amin.
To muna so ne za a gabatar da wannan yanka a nan
Fatalkwashi.
Fatalkwashi?
Kasar Zamfarawa.
Yeah.
Wannan akwai wani dutse na Fatalkwashi muna so za gabatar da wannan yanka a nan za a raba naman kashi 100 adadin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala.
To masha Allah.
Za a sadaukar da shi kuma za mu yi addu'o'i da wannan kuzo.
To.
Kuma za mu kwatar da addu'o'i. Za mu karanta suratul Yasin 99 da suratul Kahfi 99 da suratul Ali Imran 99 da suratul Tabara 99 da Iza Waqa'a 99 da Ar-Rahman 99 yanzu 31 za a iya samu domin za mu gabatar da wannan yankan ne a nan.
Za su samu.
Yanzu Muhammadu Sani wani lokaci kake ganin za a iya samun 30,000 sai ga maka hanyar da za ka mafi sauki za ka tura saƙo a wannan na'ura da za mu samu ai kaɗan autar ya gabatar mana da wannan hadaya. Hanya mafi sauƙi za ka iya siyan wannan kati na MTN.
Katin MTN?
Akwai manya 1,500.
Ta.
Guda 10,015 kenan ko? Guda 20,030.
Ta.
To idan ka siya sai ka karanta izaja a kafa uku.
Ta.
Sai ka yi bismillah sai ka kankare wannan kati sai ka fara tura guda 10.
Ta.
Sai ka ajiye su a tare da kai sai ka ƙara tura guda 10 sai ka ajiye su a tare da kai.
Ta.
Idan muka samu aka gabatar
da
wannan mai rago shi za mu ba wa naira ɗaya ba zai cire ba a cikin wannan kati da za ka tura. Sai mu gabatar da wannan hadaya. Idan muka gabatar da wannan hadaya sai mu tuntuɓe ka bayan an kammala sai a yi addu'a.
To komai dai na tafiya yadda ya kamata a kunnan wannan dan damfara yana jin abin da yake son ji tare da jaddadawa wanda yake son ya damfara din muhimmancin sirri wato yin komai a cikin sirri kada ya kuskura wani ya ji labari to amma kash bai san cewa shine ake damfara din ba a shirin mu na gaba da mu ji yadda reshe ya juye da mujiya a huta lafiya.
To madalla halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi manyan kasashen yammacin duniya waɗanda suke fafata da yan kungiyar ISIS a arewacin kasar Siriya da laifin kin taimakon gwamnatinsa a fafata da take da yan jihadi a cikin kasar. Yace sun ba su kadai a fafutukar da suke yi da yan kungiyar ISIS waɗanda suke zubar da jini ta hanyar kai hare-haren ƙunar baƙin wake da na rokoki a kan birnin Kilis da ke kan iyakar ƙasar. Jiya Lahadi shugaba Erdogan ne wannan furucin a birnin Istanbul. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun rataye maza 6 waɗanda aka samu da laifin aikata mummunan laifi a kan farar hula da matakan tsaron jama'a. Ofishin shugaban ƙasar ya tabbatar wa muryar Amurka cewa jiya Lahadi aka rataye mazan a gidan yarin Kabul babban birnin ƙasar bisa umarnin shugaba Ashraf Ghani. Shugaba Ghani da ya lashe takobin ƙara ƙaimin murƙushe 'yan tawaye da kuma aiwatar da hukuncin kisa a kan 'yan yaƙin sa-kai da aka samu da laifi. Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka wadda ke begen ganin jam'iyyarta ta Democrat ta tsaye da ita takarar shugabanta da kuma Donald Trump wanda shi kuma yake begen jam'iyyar Republican ta tsaye da shi dan takara waɗanda dukkan su a hukunce jam'iyyarsu ba su tsaye da su ba to amma tuni sun fara sukan lamirin juna. Jiya Lahadi dubban 'yan ƙasar Lebanon suka yi zaɓe cikin tsauraran matakan tsaro sosai zaben da aka yi a birnin Beirut da kuma kuzazzaban Beka. Mazauna birnin Beirut sun yi zaben wakilai 24.
Ta gaishe ki, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tai na Salihu Garba. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga awwalin na'ibi da ke unguwar sarkin musulmi Kaduna game da rasuwar mahaifiyarsa. Allah ya jikanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu a madadin Jimma Aliyu ce ta tayin gabatar da shirin da ke Bahiro Diyo Done da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa. Anan ne sahaba Imam Ali Zan da aka tayin sallama da ku. Mu zama lafiya.